أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين بارك الله فيك أدعو أشكرنا مسلاتي من البركة مسلات علي بن أبي طالب وأني جيت كما كانت سيجدي أبرني نمغرم جمهوري النيجر yau muna ranar Laraba 22 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 hijirar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya ce ma 18 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin mu mai suna Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih Ahlus Sunnati Wal Jama'a littafin babban malami Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lahiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne ni a daidai gabar da malamin ya fara mana bayani dangane da ceto na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi sila da aminci Allah su tabbata a gare shi zai gabatar tun daga ash-shafa'atul uzma har ya dangane zuwa ga ceton da Annabi zai kara komawa gidan mutai yayi dangane da waɗanda suke masu sabon Allah waɗanda aka riga aka sanya su wuta Annabi zai je ya leka cikin wuta ya ce ma Ubangiji ya Ubangiji al'ummata Allah subhanahu wataala sai ya bada ceton su sai a fitar da su daga cikin wuta a kai su aljanna zamu tashi a gaba ta gaba Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wannan darasi shine darasi na 22 mallan yake cewa ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعه wannan ceton da muka ambata annabi sira da amincin Allah tabbata a gare shi zai yi ceto ne wanda ba shine kadai yake da ceto a ranar lahira ba domin a cikin ceton da annabi zai yi akwai wanda shine kadai yake da yancin yayi akwai kuma wanda wasu daga cikin al'umma shi ma za su yi in muka duki shafa'atul uzma ceton da annabi zai yi a gaban annabawa na Allah subhanahu wataala ya zo yi gabatar da hisabi wannan ceto ne wanda khasu bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sira da amince Allah tabbata a gare shi shine kadai yake da damar ya ba da izini dangane da wannan ceto amma kaga ya ka duki sauran ceto dangane da sauran bayin Allah da za a ceta akan samu wasu daga cikin halittu waɗanda za su yi wannan ceto anan mallan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda za su yi ceto tare da shi a cikin su sai ce al-mala'ika akwai mala'iku kaga mala'iku na Allah subhanahu wataala za su yi ceto Allah zai ba mala'iku da masu ma su yi ceto su ceci wasu daga cikin bayan Allah sannan sai ce wan nabiyyun haka zaka zalika akwai annabawa su ma za su yi ceto wash shuhada sannan kuma da shahidai waɗanda aka kashe su a wajen yaki aka ce shuhada ta hada waɗanda aka kashe su a wajen yaki sannan kuma da waɗansu waɗanda nasi ya tabbatar da cewa su ma shahidai ne to duka waɗannan su ma suna cikin waɗanda za su yi ceto a ranar lahira sai ce wasiddiqun sannan kuma da akwai waɗanda suke masu tsantsar gaskiya sannan kuma wasalihun da mutanen kirki kaga mutanen kirki ma za su yi ceto in mutun ya mutu a matsayin mutunan kirki wanda yake da nagartaccen hali a wajen Ubangiji ya mutu mutane suna yaba ayyukan shi da ɗabi'un shi sannan kuma sun yi ta wajen Allah ya iske Allah salim alim to ana kyautata zaton wannan mutunan a matsayin shi na mutunan kirki a ranar lahira Allah zai ba shi dama shi ma ya gabatar da ceto sannan kuma sai ce wal mu'minun bayan waɗannan duka da aka ambata mu'minai Allah zai zabo wasu daga cikin su suma domin su yi ceto amma kada mu mance kaidar da muka ambata satin da ya wuce cewa ceto yana da sharuɗa guda biyu wanda dole ne sai ya cika su shar'i na farko iznillahi li shafi'i an yashfa shar'i na biyu kuma ridallahi fil mashfu'i an yashfa lahu sharadi na farko Allah ya yi izini ga shi mai ceto cewa ya je ya gabatar da cetan sannan kuma wato sharadi na biyu shine Allah ya yarda wane ne za a ceta eh an samu wannan sharada guda biyu to kenan sharada na yin ceto sun tabbata a yanzu ceto zai zama to ya kankama 100% sai Allah yake da malaiki cewa thumma yukhrijul Allahu ta'ala minan nari aqwamun bighairi shafa'a bayan duka wa'innan wanda muka zano a darasin mu na karshe an ciro su an ceci wasu tun daga cetan da annabi zai na shafa'atul uzma annabi zai ce ci mutane a gudi aljanna su fara shiga annabi zai dawo yazo ya ringa yin ceto zuwa ga wato wa'inda suke yan aljanna daukaka darajar su a karasa su kara samun matsayi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake dawowa ya yi ceto ga wa'insu daga cikin al'umman shi dan a sa su aljanna ba tare da hisabi ba har ila yau annabi zai sake dawowa ya zo ya ceto ga wa'inda zunubin su da dadan su yayi daidai a kara wurda su a kai su aljanna sannan kuma annabi ya zo ya yi ceto ga mutanen da an riga an musu hukunci wuta ce mako musu annabi ya ceto ka a kai su ka sai a kai su aljanna sannan kuma annabi zai zo kara leka wutar jahannama wa'inda su suna cikin wuta saboda ayyukan su amma suna da dan kadan daga cikin imani za a hudu su daga wuta saboda cetan annabi ya kai su aljanna bayan duka wannan gaba daya sannan kuma Allah subhanahu wataala za a duba Allah zai fitar da wasu bayi daga cikin wuta ba tare da ceton kowa ba wannan kuma bi fadli saboda farala ta ubangiji wa mannihi da kuma baiwar da Allah ya yi wa mutane wa karami da karamcin ubangiji wa rahmati da kuma tausayin shi Allah ne bayan an yi da duka wa'innan cetattuka Allah kuma zai duba wuta ya duba wa'inda suke cikin azabar wuta sai ya yi musu falalar shi kuma da rahamar shi sai ya hudo su daga cikin wuta sai kuma a kai su gidan aljanna to kaga lalle in mutum yana karanta irin wa'innan nasoshi zai kara samun cewa lalle Allah subhanahu wataala mai tausayi ne game da bayin shi sai malam yace wal amalu salihu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamati aidan malam yace haka kuma aikin kirki ayyuka nagartattu suna yin ceto ga masu aikata su a ranar alkiyama in ka kasance kana cikin wa'inda suke kyautata ibadar su a ranar duniya to akwai yiwuwar in an ji lahira wannan ibadar da kake kyautatawa kake ingantawa ta cece ka saboda aiki na kirki yana ceton me yin shi a lahira to kaga wannan zai sa mu ya zamanto yanzu duk ibadar da muke yi mu ringa inganta ta mu ringa kyautata sallar mu ringa kyautata azumin mu sannan kuma mu ringa kyautata sauran ibadun mu da muke gudanarwa saboda bamu sani ba wataƙila in mun tayi lahira muna buƙatar ceto wayannan ayyukan su cece mu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi yake cewa النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصيام والقرآن يشفعان للأبد يوم القيامة دا أزمي دا القرآن سنة تيتو غباوة أران القيامة أزمي ينا ينتيتو القرآن ينا تيتو تو أنا أنت أزمي ينا تيتو ولا إرن أزمي كينا كاقبا كون إرن أزمي با إرن أزمان دمتن زي جدا متى نسغني سيتي كا وانا أزمي يكي وانا أزمان قطة قطة بزي تيتي كا سوى دبا كيشنا الله با irin azumin da mutum zai yi yana azumi kuma yana gulma yana zage-zage yana wadace-wadace yana bata azumin shi da wasu ayyuka waɗanda ba su kamata ba kaga irin wannan azumin ba zai cece mutum ba sannan kuma alqur'ani yana ceto wani irin alqur'ani irin karatun da in mutum ya yi shi zai kyautata alqur'ani ya inganta karatun shi ya karatu mai kyau in kana alqur'ani karatun bada-bada karatu na hawan kawara irin wannan karatun da kake alqur'ani ba zai cece ka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin cewa yayi rubba qari'in yaqra'u alqur'ana walqur'ani la'anuhu annabi yace da yawa daga cikin masu karatun qur'ani akan samu wani yana karanta qur'ani a maimakon ya samu lada amma alqur'anin tsine mishi albarka yake kaga alqur'ani kai in ka karanta shi ranka samu lada ne amma annabi yace akwai wanda shi kuma in ya karanta alqur'anin tsine mishi ne to su annabi ne wayannan su ne wanda suke karanta qur'ani ba a irin yanda aka saba da shi ba kai baka yi wajen malami ba kai karatu saboda ka iya hada larabcin ka sai ka ce bari ka gama qur'ani ka karanta iya larabci ba shi bane iya qur'ani dole ka yi wajen malami ya koya ma ballantana kuma wanda suke koyon qur'ani da faransai mun shi hadin wannan magana ana faransai babu yanda za a yi ka karanta qur'ani daidai inda da shi ne hakuri zan kai ka koma makaranta ka koya yanda ka tsaya ka koyi abc da kin wannan saboda in kana karanta qur'ani da faransai huruf kin harufan ba za su gutta da kyau ba, saboda akwai harufan larabci wanda babu su a Faransi, kuma sun zo a cikin Qur'ani. In ka zo karanta su ya zaka yi, kaga baka da hujja, dole ka karanta su ba daidai ba, saboda kawai estime ne za a yi a rubuta. Kenan hakuri za a yi a koma makaranta akwai karanta Qur'ani. In kuma ba a yi haka ba, to a tsaya a daidai wa'inda aka iya, ka karanta inda ba a iya ba, don gudun me, gudun ka faɗa cikin wannan la'anta ta Alƙur'ani. Kaga yanzu in mutumin kirki ya ce Allah tsine maka albarka, ana kyauta zaton wannan tsine za ta bi ka saboda mutumin kirki, to ina kuma a ce Qur'ani ne tsine maka da kanshi, kaga ba makawa ana kyauta zaton wannan tsine za ta bi ka. Shi yasa mutane zaka samu mutum yana yin rayuwa yayi ringa ganin wasu abubuwa marasa kyau, sai ya rasa shi daga ina ne matsalar take. Wataƙila wata tsinuwa ce ta bi ka wanda baka ka'aka da ita ba. Allah madaukakin sarki ya kare. Saboda haka dole ne mu ringa kyautata karatun mu ga Alƙur'ani, dan mu kasance cikin wa'inda Alƙur'ani zai ce ka. Domin malamai sun yi bayanin cewa shi Alƙur'ani darajar shi ba wai kallacin cetan da zai yi ba. In aka ce mutum gashi nan ya halarci Ƙur'ani a duniya yawa, in ya mutu aka je lahira, malamai suka ce uwayen shi da suka aihe shi har da ce Qur'ani, a lahira za a sa masa kambu na sarauta. Yanda anan aga mutum da kambun sarauta, babban mutum ne mai sarauta, za a girmama shi. To su uwayen shi a lahira su ne za a sa ma kambun, ba zo ba kanshi shi mi za a sa mai matukana, uwayen shi wai su da suka aihe shi. To kaga lallai Alƙur'ani yana da wata daraja ta musamman a ranar lahira. Shi yasa wannan annabi yake cewa da azumi da Alƙur'ani za su ceci bawa ranar alkiyama. Allah ya sa muna daga cikin wa'inda za su ce ta. Sai malam yake cewa fa ammal mushrikuna wal kuffa, amma da kafirai da mushrikai, dan yanzu muna maganar ceto ne. To yaya maganar kafirai kuma da mushrikai, su yaya lamarin su yake game da ceto? Malam yace fala shafa'ata lahum, su wa'innan ba su da ceto. Ko can da aka ce an sa wasu cikin wuta, za a je a cece su a huddo su daga wuta, amina su aljanna, ba kafirai ake ni ba kuma ba mushrikai ba. Su kafirai babu wani wanda zai cece su, su kuma mushrikai za su dawo mane a cikin wuta. Ana magana ne waɗanda suke musulmai, wanda suka saba ma Allah a duniya, kuma a zuciyarsu akwai imani ɗan kaɗan, su ne za a sa wuta a ƙona, daga baya sai a cece su a huddo su saboda imanin da yake tare da su. Amma kaga kafiri ba shi da imani, mushriki ma ba shi da imani, kenan kaga ba maganar su ake ba. Me yasa malam yace kafirai da mushrikai ba su da imani? Yace ne kaulihi ta'ala, saboda fadar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa a cikin suratul ghafir, yake cewa wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu lana alhanajiri kadhimin ma lizalimin min hamimin wala shafiin yuta. Allah yake cewa wa anzirhum, kayi musu dalgadi ya annabi Muhammad, yawmal azifati, rana alqiyama wadda take mai kusantowa, idhil qulubu lana alhanajiri kadhimin, yayin da zukata suke makare a wuyayensu, wato zukata suna nan sun zo gaka da wuya saboda tsananin tsoron Ubangiji. Allah ya ce malil zalimina, a wannan ranar azzalimai ba su da min hamimin, wani masoyi, wala shafi'in, ko kuma wani wanda zai zo ya cece su, yuta, wanda za a yi mashi biyayya. Kaga nan Allah ya tabbatar da cewa ba su da mai ceto, kuma ba su da masoyi. A wata aya ta daban da take cikin suratul mudassir, Allah yake cewa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, Allah yace cetan mai ceto ba zai amfanar da su komai ba, saboda haka su kafirai da mushrikai ba su da ceto a ranar alkiyama. Kawai abu ɗaya ne zai hudda su su yi imani a nan duniya kafin a je lahira, wataƙila su shiga cikin ceto. Amma in dai suka mutu a kafirci, suka mutu a shirka, to babu su babu samun ceto. Sai malam yake cewa wa yu'ta bil mauti yawmal qiyamati fayusbah kama amma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ma kuma ni bayani ne mai zaman kanshi. Baya an je aljanna, ɗan aljanna sai ya shiga, an sa ɗan wuta-wuta, alkiyama an kare hisabin komi, babu kowa, kawai daga ɗan aljanna sai ɗan wuta. Dama ai lahira gida biyu ne, wahadinahu najdain, daga aljanna sai wuta. To yanzu an sa ƴan aljanna aljanna, an sa ƴan wuta wuta, me yayi saura? Sai malam yace za a zo da mutuwa ranar alkiyama, sai a kawo mutuwa, sai a kira ƴan aljanna, a ce ƴan aljanna sai su leƙo daga aljanna, a ce ɗan wuta sai su leƙo, sai a ce wannan abun kun gane shi? A wani hadisi yake cewa za a zo da mutuwa a siffa ta rago, za a kata za a kawo ta a matsayin rago haka za a kalle ta amma mutuwa ce kuma kowa in ya ganta ba ragon zai gani ba ya san sarai mutuwa ce sai a tambaye ɗan aljanna kun san menene wannan sai su ce mutuwa ce sai a tambaye muta kun san menene wannan su ce mutuwa ce sai Allah ya ce to a yanka sai a yanka wannan mutuwa shikenan magana ta kare dama aka ta lahira babu wata mutuwa mutuwa ɗaya ce daga mutum ya yi ta duniya ba wata bayan ita mutuwar da kanta za a yanka ta kaga an kare da batun ta kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari shine annan almada yake cewa min azami ma yun'imu Allahu azza wa jalla bihi ala ibadihi min ahli aljanna yana daga cikin manyan manyan ni'imomin da Allah zai yi wa bayin shi na ɗan aljanna da kuma min ashaddi ma yuhzinu bihi ahlun nar mafi munin bakin cikin abinda Allah zai sa ma ɗan wuta na bakin ciki huwal baqa'ul abadi shine wanzuwa ta har abada tunda daga lokacin da aka yanka mutuwa yanzu ana nufin cewa ɗan aljanna za su dawwama a cikin aljanna ɗan wuta za su dawwama a cikin wuta babu ranar da zaka ce bari ne gobe ne zan mutu in huta a duniya nake cewa ba gwada ma in mutu in huta amma daga an zai lahira zan canka mutu bi taso ba in a wuta kake a wuta zakka tsaya babu karshe babu ranar hutuwa in a aljanna kake a aljanna zakka tsaya babu karshe babu ranar hutuwa kaga wannan shine yake cewa albaqaul abadi wanzuwa ta har abada wadda batta da kareci to kaga wannan in aljanna shine mafi alkhairin da Allah zai sa musu a ce ga kanin cikin aljanna da ni'imomin aljanna da jin dadin aljanna amma babu wata rana da za a zo a sa maka kowa a ce ka zo fa babu sannan kuma mafi munin bakin ciki ga dan wuta duka azabar da yake ciki da nau'in ta a ce mishi a cikin wannan azabar da kake ciki babu karshe babu ranar da za a hudaka wannan mafi munin bakin ciki kenan shine annan malin yace albaqaul abadi da wanzuwa ta abada yace wa adamu zawalil hayatil ukhrawiyya da kuma rayuwar lahira ba ta da karshe wanda za a kwatanta a ce ga wata rana za ta zo a ce ranar lahira ita ma ta zo karshe za a shiga wani abin da ba babu wannan sai ce wal mautu amrun ma'nawi ghayru mahsusin bil ru'ya malin yace mutuwa kuwa wani abu ne wanda yake a cikin kwakwalwa yake aka ce mutuwa yau aka tambaye ka aka shake ka aka ce baka wuce sai ka gwada mutuwa ai kaga dai aka shake ko tunda baka iya gwada ta amma ai kowa ya san da kuma kaga wani abu ne a cikin kwakwalwa ghayru mahsus bil ru'ya malin yace ba iya ganin ta mutuwa ba a ganin ta sai ce walakin Allah ta'ala yaj'aluhu amran mar'iyan yasama kaga ana cewa wai zaka gani wata hirar da ake wadi ake cewa wai ada wai mutuwa an zanta ta yi ta dauki mutun zawa take ta kenkira gidan su salamu alaikum muna lahiyi Abdullahi yana ne ya ce eh sai a gode mata ta shigo ni ce mutuwa wai ta zo ta tsaye da Abdullahi kai kai wata ta sanya mana wai da mutane suka gano mutuwa ce in ta zo ta dauki ran mutun sai su fada wai ne a bata kashi shine Allah ya banda ta kai wannan ai hira ce kawai to malai yace ita mutuwa abu ne na ma'ana ba ganin ta ake ba to amma a ranar lahira Allah zai maida ta shay'an mar'iyan mujassaman wani abu ne wanda za a iya gani kuma ga jikin shi shine hadisi annabi ce kamar siffar rago kuma siffar rago haka za ka ta kaga ai rago ana iya gane shi sai ce fa yuzbah bainal jannati wan nar za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna sai a yanka ta hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wanga yana cikin sahih muslim annabi yake cewa idza sara ahlul jannati ila aljanna annabi yace in aka kai ɗan aljanna aljanna wa sara ahlun nari ila an-nar aka kai ɗan wuta cikin wuta utiya bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar annabi yace za a zo da mutuwa ana janta sai an kawo ta tsakankanin wuta da aljanna thumma yuzbah sai a yanka ta in aka yanka mutuwa thumma yunadi munadin sai wani mai kira yayi kira ya ahli aljannati la maut ya ku ɗan aljanna ku ji dadin ku daga yanzu ba mutuwa wa ya ahli an-nari la maut ku kuma in an wuta ku ci gaba da jin azabar ku ta wuta daga yanzu ba mutuwa fa yazdadu ahli aljannati farhan ila farin mal annabi yace sai ɗan aljanna in aka ba su wannan labarin sai su ƙara wani farin ciki akan farin cikin da suke ciki na shi daga aljanna wa yazdadu ahli an-nari huznan ila huznihim ɗan wuta kuma sai su ƙara wani bakin ciki akan bakin cikin shigar su cikin gidan wuta wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa lalle za a zo da mutuwa ranar alkiyama kuma za a yanka ta. Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yanka mutuwa suna cikin gina aljanna. Daga nan malai kawo ƙarshen bayani dangane da rukuni na biyar daga cikin rukunan imani guda shidda. Yanzu zai fara bayani dangane da rukuni na shidda, shine al-imanu bil qadr. Malam yace ar-rukunu sadis, rukuni na shida, al-imanu bil qadr, imani da kaddara. Yan uwa, menene kaddara? Kaddara shine wato abinda Allah yake rubutawa bawa zai same shi a rayuwar shi ta duniya, na alkhairi ko na sharri. Kowa in aka bi ta tashi a rayuwar shi ba zai so wani abu mara kyau ya same shi. Ba zai yi wa a ce kai a tambaye ka a rayuwarka kana zuwa rubuta maka aksidan ka faɗi ka karye hannu, sai ga mutum ya ce a'a. To amma in Allah ya rubuta maka cewa wannan abin zai same ka, duk duniya ba wanda ya sai kare, dole sai ka karye hannun. Wannan abin shi ake ce ma kaddara. To ita kuma kaddara akwai ta alkhairi, wanda abin kirki ne zai same ka, sannan kuma akwai ta shari, wanda abu ne wanda baka so zuciyarka bata son wannan abin. To dukansu suna zawaye daga Ubangiji domin ya jarabta bayan shi. To imaninka a matsayinka na musulmi ba zai cika imani ba har sai ka yi imani da wannan kaddara. Malam yake cewa ahlus sunnati wal jamaa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman la rayba fihi. Malam yace ahlus sunna wal jamaa sun kudirce a cikin zuciyarsu, kudircewa cikakka wadda babu shakku a cikinta, cewa mi anna kulla khairin wa sharrin fil wujud, cewa kowane alkhairi da sharri wanda yake saman mai a nan duniya, la yakunu illa bi qada'illahi ta'ala wa qadari, ba zai samu ba face da wato kaddara Ubangiji da kuma hukuncin shi. Kowane irin alkhairi da kaga yana samun mutane, in arziki ne kaga wani yayi, kaddara Ubangiji ce ta sa zai yi arziki. In gani kai wani ya talauce, kaddara Ubangiji ce ta sa shi zai talauce. To shine ahlus sunna wal jamaa sun yi imani da cewa kowanne daga cikin biyun ba zai faru face da kaddaran Ubangiji subhanahu wataala. Yace kuma wa anna Allah ta'ala qadirun ala kulli shay, cewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake kaddara komai da kake gani a duniya. Babu wani abu wanda yake faruwa wanda ba karkashin kaddaran Allah subhanahu wataala ba. Sai yace la yamtani'u alayhi shay'un ma sha'a, in dai Allah yana son abu to dole wannan abin sai ya faru. Babu wani abu wanda Allah wai a ce Allah yana son kaza amma kuma wannan kazan wai bai faru ba. Babu wannan abu, duk abin da Allah yake so tabbas zai faru, babu shakka akan wannan. Sai ya ce wa huwa fa'alul lima yuri, Allah mai aikata abin da yake so ne, duk abin da Allah yake so zai aikata shi. Yanzu kamar kai wataƙila wani lokaci za ka gani a rayuwa kana son ka gabatar da wani abu amma a ce maka kai haƙuri wani abin ba ya yiwu ba, amma Allah in yana son abu wannan abin dole sai ya faru, saboda dama shi yake gudanar da komai. Sai ya ce fa kullu shay'in la yakunu illa bi iradatihi, babu wani abu wanda yake kasancewa face in Allah ya so shi, wa tadbirihi, in Allah kuma ya dabbara ya jujjuya al'amuran shi akan wannan abin, wa qudratihi, sannan kuma da kaddara wa Ubangiji, wala yakhruju an mashi'atihi wa taqdirihi subhanahu wa ta'ala, babu wani abu da yake faruwa a duniya wanda zai fita daga mashi'a, ma'ana abin da Allah ya so, da kuma wato kaddara wa shi a cikin wannan duniya. Sai malam yace wallahu ta'ala alima kulla ma kana, Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkanin abin da yawa kana, wa ma yakunu min al-ashya, da kuma abin da zai zo. Yanzu in aka tambaye ka kai abin da ya faru nan da shekara 200 a unguwarku da kake rayuwa yanzu, nan da shekara 200 da suka wuce me aka yi, ba za ka iya faɗi ba. Amma in aka tambaye ka abin da za a yi nan da shekara 10 ma, shi ma baka sani ba. To shi kuma Allah ya san abin da aka yi nan da shekara dubunnai a unguwarku, kuma abin da za a yi nan da shekara dubunnai masu zuwa ma ya san. Wannan shine Ubangiji. Sai ya ce qabla an takuna fil azal, saboda Allah ya san komai tun kafin ma komai ya wakana, tun fil azal. Anan ne malam Bahaushe ya dauko fil azal ko? Fil azal shine kafin komai ya faru, mi abinda aka sani kafin komai ya faru mi aka yi shine fil azal. Saboda shi Allah kana, Allah ya kasance qabla kulli shay, kafin komai. Shi yasa Allah ya riga ya san komai, duk abin da ya faru Allah ya san da shi, saboda kafin faruwar abin akwai Allah. shine yake cewa wa alima anna safaqahu fi awqatin ma'lumatin indu duk abin da zai faru Allah ya san da cewa kaza zai faru a lokaci kaza kuma a guri kaza kuma ga daidai gulgurin iya abin da zai faru misali za a yi gobara nan da shekara 10 a ƙarfe 3 na rana da minti 10 gobarar za ta kashe mutun kaza kuma minti kaza za ta yi tana ci duka Allah ya san wanda kai irin wannan takdirin kuma ba za ka iya shi ba saboda bakka da wannan ilimin Allah bai fuwa ce maka shi ba sai ce wa ala sifatin makhsusa kuma Allah ya san har sifofin yanda abin zai wakana a ce maka a leda 3 ce za ta kone ko kuma leda 100 ce za ta kone a gurin a cikin leda 100 wara kaza ce baka kaza ce masara kaza ce duka Allah ya san abin shi babu abin da yake koyuwa a gare shi na ilimi saboda haka malai yace fa iya taqamu ala hasbi ma qaddarahu subhanahu wa ta'ala Allah yanda ya tsara wa'annan abubuwan haka zasu zo su wakana babu ragi babu kaji saboda takdirin Allah shine abin da yake wakana a cikin rayuwa sannan malai yace wa qaddara al maqadir lil kainati haka kuma Allah ya kaddara kudirar shi dangane da halittu hasba ma sabaqa bihi ilmuhu didi wal gudan yanda ilimin shi ya gabata waqta dhahu hikmatuhu da kuma yanda hikimar shi take buƙatar abin wa alima ahwala ibadihi qabla an yakhluqahum Allah ya san halin bayin shi kafin ma ya halice su yanzu an ayi mutum yana jariri zai girma ya fara tayya sai ya girma ya yi shekara 15 ko zuwa 20 takun a gane wai mutunan kirki ne ma ko mutunan manza to amma shi Allah tun kafin a ayi mutunan Allah ya san za a ayi shi kuma mutunan kirki ne za a yi ko mutunan manza duka Allah ya san kai shi shine yace ya san halin bayin shi kafin mai ya halice su yace wa alima arzaqahu kuma Allah ya san arzike su wa ajalahu Allah ya san ajalin su wa a'malahu Allah ya san ayyukan su Allah ya san in ka zo duniya mai yanzu zaka mallaka kafin ka koma shin in ka zo duniya kana cikin wanda zasu musu basu taɓa mallaka miliyan ɗaya ba Allah ya san a zaka mutu ne kafin ka mutu sai ka mallaki miliyan 500 Allah ya san sannan wa ajalahu kwana nawa zaka yi a duniya kafin a yi kama Allah ya san kai kuma yanzu zaka tambaye ka zauna ga kwana nawa ka mutu baka sani shi kuma Allah ya san randa zaka mutu da yar inda zaka mutu da sai gwanda inda zaka mutu kuma da gurin da zaka mutu duka Allah ya san abin shi sannan wa amalahum Allah ya san ayyukanka in ka zo duniya sallah nawa zakai azumi nawa zakai zakai dan Allah ko dan mutane su gani zakai duka Allah ya san wannan abu shine a can cikin wancan hadisi wanda yake cewa zamma yani ya umaru bi arba'i kalimatin dan aka aika mutum mala'ika yana cikin cikin mahaifiyar shi kaga ba a aiye shi ba dukan muna amana wannan abu lokacin da muke cikin cikin uwayen mu an turo mala'ika wannan mala'ika ya zo ya rubuta abu hudu game da rayuwar abu na farko arziki shi yasa yanzu nan duniya malamai suke zuwa kakkawa kanka wahala duk zahin neman ka bai ka maka samu saboda tuntuni kayan ka zo duniya an rubuta iya arzikin da zaka yi kuma wallahi daidai shi zaka ci babu kariya sama kuma babu rage saboda haka yanzu kana ta shan wahala kana ta shan wahala sai ga wani ya sha wahala yana bata lokacin shi sai ya idi shan wahala shi da karshe arzikin ya zo to dama a rubuta arzikin zai zo kai ne baka san ba lokacin lokacin shi ne mai zo kai ta shan wahala a baya haka kuma wani zai ta shan wahala har ya mutu arzikin bai zo ba da ya sani da bai sha wahala ba rubuta ba zai samu arzikin haka kuma wato wani zaka gani bai sha wahala ba bai nemi arzikin ba kuma arzikin ya same shi sai a ce kai kaga wani daban zai shi eh yo Allah ya rubuta mashi arzikin zai zo kuma lokacin ya zo ba tare da ya fara shan wahala ba ma'ana duk abin da Allah ya rubuta maka ne arziki wallahi sai ya isko ka a duk inda kake babu yanda zai tsallake ka saboda an rubuta a rayuwarka sai ya same ka haka kuma abu na gaba wanda za a rubuta shine ajali kwana nawa zaka yi a duniya shekara nawa zaka yi a second visa kai eh in aka rubuta maka shikenan sai ga daga an ayi jariri sai a ce yayi ihu na fari bai na biyu ya mutu saboda kwata kwata shi abin da aka rubuta mishi zai a duniya ke to kai da ni da kai nawa aka rubuta mana Allahu a'lam amma dai an rubuta kuma su zami babu kai sannan abu na gaba a'malahu ayyuka. Ayyuka shi ne mutum ya rubuta ɗan aljanna ne shi ko ɗan wuta. Munan duk rubutaccen abu ne an riga an rubuta. Waye zai je aljanna, waye zai je wuta? To Allah ya sa muna daga cikin aljanna. Sai malam ya ce wa ma yasiruna alayhi min sa'adatin wa shaqawa. Allah ya san abin da mutane suke gabatarwa kafin ma ya halicce su, na daga aikin manza da kuma aikin kirki. Aikin kirkin da za ku yi Allah ya san za ku, aikin manza da za ku yi Allah ya san za ku kafin ma ku zo duniya. Saboda haka yanzu mutum ya saba Allah ke tunanin sabon abu ne, dama Allah ya san yi za ka yi kafin ma ka zo. Haka kuma in kai sallah ko kai aikin kirki kai sadaka, haka ringa tamaka kakka yi ma Allah ya san dama za ka yi kafin ka zo. Sai yake cewa kuma wa ghairi zalika min shu'unihim, da wasu daga cikin sha'anin halittu duka Allah ya san abin shi kafin ya halicce su. Wa kataba zalika, kuma an rubuta. Alƙalamin ƙudura ya rubuta wannan abu. Fa kullu muhdathin sadirun min ilmihi wa qudratihi wa iradatihi, duk abin da kaga ya faru a nan duniya, malam yace to wannan abin ya zo ne daga irada Ubangiji da kuma ƙaddarawa shi. Allah ne ya rubuta wannan abin zai faru. Yanzu nan zaman da muke a cikin wannan masallacin, Allah ya rubuta za mu haɗu a nan wannan masallacin bayan magariba ranar Laraba 22 ga watan Zulhijja. Wannan shi yasa muke nan. Akwai wanda watakila da yana zuwa masallacin na wajen irin wanga karatun, amma yau bai zo ba, ƙaddara shi an rubuta mishi yau zai kasance a ruwa, shi ne shi yasa bai zo. Mu da za mu ƙaddara kaga an rubuta za mu kasance a nan ga muna. Wannan shi ne lamarin. Sai ke cewa khulasatul qawl, a taƙaicen taƙaicewa, innal qadara sabaqa bihi ilmullahi ta'ala, ita ƙaddarai ilimin Allah ya riga yi ta. Me yake nufi da wannan magana? Kafin Allah ya yi ƙaddara cewa kaza zai faru, kaza zai faru, ita ce ƙaddara. To tuntun Allah ya san da cewa abin zai faru, sannan ya zo yi ƙaddara ɗin. Saboda ilimin Allah ya gabaci ƙaddara, shi ne abin da ke nufi. Sai ce wa jara bihi alqalam, da Allah ya kaddara kuma sai aka gaya ma alqalami ya rubuta. Alqalami shi ne alqalamin kujera. Sai ce mimma huwa kainun ila al-abad, duk abin da zai faru daga lokacin da aka halicci annabi Adam, kahin halittar annabi Adam, halittar samai da kasai, duk abin da zai faru alqalami ya rubuta har zuwa ranar da za a busa kafin alkiyama. Duk abin da zai faru a rubuce yake. Za ka gani yanzu ana ta tahiyar duniya, sai ka ga an ce a duniya ta ci gaba, an yi da kuburin rikin wani abu, ku ne kuka yi da kuburin rikin shi. Allah tuntuni ya san abin zai faru da mu, kuma alƙalamin ƙudura ya rubuta. Sai ce fa labudda min taslimi tam, sai ce to tunda abin haka ne, dole ne a miƙa wuya, cikakkiyar miƙa wuya, wal idanil mutlaq lillahi ta'ala, da kuma sakankancewa cikakkiya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Fi mas'alatul qadar, dangane da mas'alar kaddara, cewa duk abin da zai faru da kai, ko na kirki ko na banza, kakka dora ma kowa, kawai ka sa a ranka Allah ne ya rubuta wannan abin zai faru. Amma mutane a yau da yawa daga cikinsu wannan rukuni na imani shi yake ba su wahala, rukuni na kaddara. Yanzu mutum yana kasuwanci da shi da makwabcin shi a kasuwa, sai Allah ya jarabce shi, kasuwancin shi yake ja baya, kuma sai Allah ya dora ma makwabcin shi ci gaba a kasuwancin shi. To yanzu kaga zuciyar shi ta fara saka mai wani abu, sai ta fara saka mai cewa wannan makwabcin ma ya jehe shi, ya mai jiwa kenan. Kaga anan bai raba da cewa kaddara shi ce ta zo a haka, sai yake nema ya doke kaddara daga hannun Allah ya dora ma makwabcin shi. Kaga wannan rukunin nashi daga cikin rukunin imani ya samu matsala. Imani shi ba cikakken imani bane, mai imani bai yin haka. Duka abin da ya samu mai imani, inna alkhairi ne yace daga Allah ne, inna sharri ne ma yace daga Allah ne, kuma yayi hakuri. Wannan shine masu, wannan sune masu imani kuma inda suke gaskata imanin su. Malam yace li anna bi qadra ghaibun, za a leka al'amarin kaddara ne ga Allah, saboda shi kaddara ghaibi ne. Kaddara ghaibi ce, babu wanda ke ganin ta kuma ba wanda ya san ta. Yanzu misali wanda aka rubuta a kaddara shi zai kare yau, Allah kiyaye. To in ya san zai kare, in ya huta, ya huta daga gida ba zai huta ba. To amma da yake gaibi ne, bai sani ba, an koye mishi ta kasa ya tashi ya huta, wataƙila ma ya yi sabon wanka tukun ya huta ɗin. Amma in ya huta a can sai a ce yayi wadi ya kare ko kuma abba kamar ta haka to kaga kaddara gaibi ce to tunda gaibi ne mallan yace wal gaibu mubnahu ala taslim shi kuma gaibi dama an gina shi ne akan me kauya duk abin da yake na gaibi a musulunci za ka gani kawai me kauya yake in ba a sa wani al'amari a ciki wanda ba me kauya ba yanzu misali ala sabilil misal dukan muna mun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala amma ya aka tambaye ka ina Allah ka gwada shi ba za ka gwada shi ba me yasa saboda Allah gaibi abu ne wanda ba a ganin shi a ɓoye yake amma kuma kaga ka yarda da shi ka mi kauya akwai shi to haka kaddara take baka ganin ta kawai kai tsaye za ta zo ta samu da kai ta faru da kai amma kuma in ta zo sai ka mi kauya ka yarda cewa Allah ne ya dora maka ita ta alkhairinta ko kuma ta sharrinta Allah subhanahu wataala yayi bayani dangane da kaddara a cikin ayoyi da dama a cikin alqur'ani mai girma daga cikin wa'innan ayoyin Allah subhanahu wataala yake cewa sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wa kana amrullahi qadran maqdura Allah yace lalle sunna ce ga wa'inda suka gabace ka ya annabi Muhammad daga cikin annabawa wa kana amrullahi qadran maqdura kuma al'amarin Allah ya kasance mai tabbata ne ba makawa yana abinda Allah ya kaddara zai faru ba makawa sai ya zo ya faru ko shakka ba wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya saki fada wannan gurin wa kullu shay'in qaddarnahu wa kullu shay'in faqaddarahu taqdira kowane irin al'amari Allah ya ajiye shi a gurgudan da ya dace da shi duk abin da kake gani yana faruwa Allah ya yi shi ne bisa hikima ba a banza bane ba kake ganin wani ya waki wani ya yi talauci wani ya yi arziki duka kaddara ce kuma wadda take kumshe da hikima ta Allah subhanahu wataala ala sabilin misal yanzu yau a da magarancin wannan a ce kowa yana da miliyan 15 a ajiye mai hutawa ce wadda ba ta bata da yake yana da miliyan 15 wadda ita wannan aljandi kwashi ce kawai tsakani da Allah jama'a goban share gidanka ta ci gaba zai kwashi an zama masu kwasa shara yau mai kwasa shara da mai kwasa shara dan zama yin canji to yana da miliyan 15 mai zai da share gidanka goma an zama masu da wake da shinkawa gari wallahi dai ka sai ka yanta alto yau kowa kuɗi gari kaga rayuwa zai ta kunci zai ta wahala amma saboda hikima sai Allah ya yi wasu masu akwai wasu kuma basu sai wa'inda ba su da suje nema ta hanyar yin rayuwa ta hanyar biya ma wa'incan bukata su kuma sai su dauki abin sai su basu sai kowa ya yi rayuwa daidai kuma gudanar da rayuwar shi kaga wannan ita ce hikima ta Ubangiji madaukakin sarki a wata aya ta da ma Allah yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ce lalle kowane abu mun halicce shi da kaddara komai da kake gani akwai kaddara tare da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi rawaito Annabi yake cewa la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari bawa imanin shi ba zai zamanto imani ba har sai yayi imani da kaddara kaga rukunan imani guda biyar imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai iran imani da ranar lahira kaga biyar ko a ce duka ka yarda da biyar in wannan imani da kaddara sai ka ce ka wannan dai a dan duba ne wallahi baka da imani imanin ka ba imani bane dole sai ka hada da ita sun zama shidda tas ka yarda da su a yanzu ne ake batun kana da imani shi ne ce Annabi ya ce bawa ba zai samu imani ba sai yayi imani da kaddara khairihi wa sharrihi kuma kaddarai akwai wanda shi in alheri ya same shi sai ce kai masha Allah Allah ya tana da in shari yake ya same shi kuma sai ce kai wallahi shi wace dama na ga mutane suna mana gani gani kaga shi ya yarda ta alheri bai yarda ta sharri ba amma kuma ita kaddara zaka yi imani da ta alherin ta ne da ta sharrin ta sannan ne ake cewa kai imani da kaddara sai ce wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yakhthi'a annabi yace imanin mutum ba zai cika ba har ila yau har sai ya san da cewa duk abin da ya same shi to can dama da aka halitta wannan abin ba a rubuta ba zai kubuce zai kauce mishi misali an rubuta cewa mota za ta bige ka kawo danka ta langwashe to tun farko dama da aka rubuta a yau a wuri kaza za a accident ka faɗa wani ta langwashe aka rubuta kai ne abin zai faru to haka san da cewa dama babu yanda za a yi a samu error wani kambacin ka yazo abin ya samu akan shi a'a yanda aka rubuta akan ka abin zai faru to akan ka zai faru babu yanda za a yi a samu kuskure ko ya samu akan wani sai a ce kyau kuskure ne aka yi ashe ka wani ne kaddara ta rubuta zai samu sai abin ya samu akan wani ba zai yi ba in dai kai aka rubuta to kai ne abin zai faru akan ka sannan mu annama akhtahu lam yakun li yusibu kuma duk abin da ka gani bai same ka ba ya kuskure ya samu wani na kusa da kai to dama da aka rubuta ba kai bane zai faru akan ka shine zaka gani an rubuta a ce an yi wani rahoto kuma mutane suna cikin mota mutum 20 da daya a cikin mota an yi accident sai a ce eh ta kai rayu sauran da sun mutu a to dama an rubuta cewa za su mutu ne gaba daya banda kai saboda ka shi sa ka tsira da ka tsiran ba dubara ka bace ba kakai tunanin da a an rubuta kowa zai mutu sai kai kadai ka tsira a dama da aka rubuta za su mutu banda kai aka rubuta kenan da abin da bai same ka ba ba a rubuta ba zai same ka duk abin da ya same ka an rubuta zai same ka dole sai ka yarda da wannan mallan sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna bi anna al iman bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur cewa imani da qaddara bai ya cika dole sai da abubuwa guda yanzu muna bayani kan rukunin imani to shi wannan rukunin na karshe al iman bil qadar imani da qaddara ba zai samu cika ba sai ya haɗa sharuɗa guda uku wato sanma maratibul qadar ana ce musu maratibul qadri martabobin qaddara aw arkanu ko kuma rukunnan qaddara duka ana faɗi musu malin yace wa hadhihi al umur hiya al mudkhal as sahih li fahmi mas'alat al qadar malin yace wannan abubuwan guda hudu sune mashiga ingantacciya wanda za a gane mas'alan qaddara in mutum bai gane ba wannan abun guda hudu bai fahimci ba komai dangane da babu kaddara sai ce wala yatimmu al-imanu bil qadari imani da kaddara ba zai cika ba illa bi tahqiqi jami'i arkanihi wa ala al-wajhi as-sahih sai an tabbatar da wannan rukunin guda hudu kuma an tabbatar da su akai ingantaccen tafarki kaga an ce imanin ka ba zai cika ba sai da rukunai guda shida in kana da biyar baka da imanin ka ba cikakke bane to imani da kaddara ma ba zai cika ba sai kana da wa'innan abubuwa guda hudu kuma in kana da su ma ka kawo su akan wato tsari ingantacce yanda aka tsara me yasa yace li annaha mutakamilatun wa ba'daha murtabitatun bi ba'd saboda wannan abubuwan hudu shashan su yana cike shashe ne in kai dai baka dai sai gani dai ma ya tashi aiki dole ne in kana dai sai dai yazo in kana dai sai dai yazo har cike su hudu sai ce faman aqarra biha jami'an iktamala imanuhu bil qadar wanda ya yarda ya tabbatar da wa'innan rukunai guda hudu na qaddara imani da qaddara to imanin shi da qaddara ya inganta ومن انتقص واحد منها wanda ya rage daya daga cikin su aw ankara ko kuma ya nuna shi bai gamsu ba bai yarda ba da daya daga cikin su sai ce faqad ihtalla imanuhu bil qadar imanin shi da qaddara ya warware ya lalace wasu abubuwa ne guda hudu al martabatul ula na farko daga cikin wa'innan abubuwa guda hudu sai ce al ilm shine ilimi me yake nufi da ilimi yace huwa al-iman bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli shay shine mutun ya yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala masani ne dangane da komai fa ilmuhu muhitun bima kana ilimin Allah yana kewaye da abin da duk yake faruwa wa ma sayakun da abin da zai faru a nan gaba wa ma lam yakun da kuma abin da ma bai faru ba law kana kayfa yakuni in zai faru ayaya zai faru duka Allah ya sani jumlatan wa tafsila Allah ya san abin da zai wakana a gami na ga magarin mutane haka kuma Allah ya san abin da zai wakana na ɗaiɗaikun mutane kaman me yake nufi a nan yanzu abu uku ne Allah ya san abin da yake faruwa ne ya san wanda ya wuce ya san abin da zai zo wanda bai faru ba kuma in zai faru aya zai faru duka Allah ya san wannan shine ilimin da ake magana ma'ana ilimin Allah game da komai da komai sace wala ya'dhubu an ilmihi mithqalu dharratin fis samawati wal ardh babu wani abu wanda yake kaucewa daga ilimin Allah daidai da kwayar zarra a cikin sammai da kasa gabaki da wai ka ce ga wani abu na ana yin shi a sama Allah bai san shi ba ba zai yi ba ko kuma a cikin kasa kuma in kana so ka gane ilimin Allah ina yawan faɗin wannan abu yanzu mu a cikin masallaci muke a zamani wayanda suke wajen masallaci me suke yi yanzu ba mu sani ba amma Allah ya san kowa abin da yake yi a yanzu da muke magana mu da muke cikin masallaci a nan Allah ga ta mallan ka san abin da yake cikin zuciyar wannan ba ka sani ni na san abin da yake cikin zuciyar shi ban sani ba shi ma bai san ba abin da yake cikin zuciyar mu amma da ni da kai da shi duka Allah ya san abin da yake cikin zuciyar mu a kasan wannan tafin da muke cikin masallaci wataƙila akwai wasu halittu daban ko cinnaka ko kuma abu da ya kama abu da ya kama da wani kwari mu bin mu ganin shi amma akwai shi yana rayuwa to wannan kwarin Allah yana sanar da shi kamar yadda yake sanar da mu wannan shine ilimin Allah shine la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardh wani abu ba zai kauce ba daga ilimin Allah kwatankwacin wato kwayar zarra وانه عليم ما الخلق عاملون قبل خلقه الله يا سن منينه حلتو زسي كافين يحلچي سو كافين يحلچي سو الله يا سن ميزه سي كما يزو يحلچي سو وعليم ارزاقهم وعجلهم واقوالهم واعمالهم الله يا سن ارزقين سو يا سن اجلين سو يا سن مغانغنين سو يا سن ايوكان سو وحركاتهم وسكناتهم الله يا سن حتى ده موسين ده باي سكي tun kafin mai halicce su ya san da wannan yanzu irin tahiyyar da muke yi da kawawo ba dai ba take da irin tahiyyar da dabbobi suke yi saboda yanda Allah ya halicci dabbobin ma akwai wanda suke da kawawo irin na dan adam ko akwai kuma wanda yake da kawawo hudu a cikin su tahiyyar su yanda kake tahiyya ba haka mutum ke take tahiyya ko rago saboda kai mai kawawo ne su kuma masu kawawo ne to wannan motsin da kuke yi ku mutane da kuma sauran dabbobi da ma waɗanda ba dabbobin ba daga cikin aljannu da sauran tawagogi na halittun Allah Allah ya san motsin kowa wa alima ash-shaqi minhum was-sa'id haka kuma Allah ya san mutunan manza daga cikin mutane ya san mutunan kirki daga cikin mutane ana magana ne kafin ma Allah ya halicci mutanen duka Allah ya san waɗannan abubuwa sai ce wa zalika bi'ilmihi al-qadim Allah ya san wannan ne da ilimin shi wancan da daddan ilimin ya kace da daddan ilimin Allah shine kahin a halitta komi da komi Allah yana sanar da komi sannan daga baya zai halitta komi ba sani bane ko an fahimce Allah shi wanzan shi ne kafin halitta komi daga baya yazo ya halicci komai ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci ruwa ya halicci iska ya halicci komai da halittai da mutane da aljannu da mala'iku to kahin halitta su ha babu komai sai Allah shi kadai to a wannan lokacin da babu komai sai Allah shi kadai Allah yana da ilimin duk abubuwan da zasu wakana hayyo sai ce alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada wannan kuma siffa ce ta Allah wanda ake siffanta ta da shi tun asalin azaliya da kuma abadiya azaliya shine kafin a halitta komai abadiya kuma shine bayan halitta komai kuma komai ya zo karshe tunda wannan duniyar da muke ciki Allah zai kawo karshen ta halittu rayuwar su za ta zo karshe duwa tsana Allah zai san yanda zai yi da su hatta da kasar da muke taka nade ta za'i yau mun atubi sama'a wa yawma nadu is-samaa'a ka bayyi sijil lil kutub saman ma za daddare mai ta ko yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardh ranar da za a sauya kasar wannan wanda ba wanda muke sama ba duka wa'annan Allah zai doke su mana karshen su zai zo to in karshen su yazo kun ga sun yi wata rayuwa kuma rayuwar ta su ta zo karshe in an zo karshen me zai kawo da wannan ma Allah ya sani mana ilimin Allah wanzaje ne kuma zai zamanto yana kuma azaliya ne wannan nafil azal ne kuma wanzaje fil azal ne kuma wanzaje Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin Al-Qur'ani ga cewa inna Allaha bikulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da komai babu abinda yake fita daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala wannan shine wato martaba ta farko daga cikin martabobi na imani da kaddara mutun ya yarda cewa akwai ilimi na Allah subhanahu wata'ala dangane da abubuwan da suke wakana المرتبة الثانية ما ليت مرتبة تبيها الكتابة رودو نداية كتير الله ياسين دعنا نبيه بيا الكتابة سيرودو ده الله ياسين يكون سيأكل رودا سيتي هي الإيمان بأن الله تعالى كتب ما سبق علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة شيني الله يا رودا دك أبين علمه يكي تكي na kaddara halittu har zuwa ranar alkiyama Allah ya rubuta wannan abin fil lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz allo wanda yake na kaddara yanzu ɗan adam wane ne asalin halittar ɗan adam shine annabi adam sai da aka halicci annabi adam sannan ya aye yawa ɗiyan shi suka aye jigokin shi har aka zo yau mu ma dai aka aye to kafin halittar adam babu wannan adam a duniya to kafin a halitta adam kafin a halitta wanda aka halitta kafin annabi adam mala'iku da sauran halittu duk abinda Allah zai yi a duniyan nan ya san zai yi shi kuma ya san zai faru sai da ya rubuta shi a lauhul mahfuz cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza har zuwa ranar alkiyama hatta da wanda zai zo masallacin da muka yi yana cikin abinda aka rubuta cewa za a yi shi kuma gashi na anayi masassara da muke yi yau da gobe wane ne masassara rubutaccen abu ne a lauhul mahfuz cewa wane zai yi masassara ta kwana kaza a guri kaza za a kai shi likita kaza a mai allura kaza kaza wa'annan duka makadirul khalq ne wanda an riga an rubuta su tun a cikin lauhul mahfuz bayan Allah ya riga ya san da abun zai faru sannan sai ya rubuta sai ce wa huwal kitabul ladhi lam yufarrid fihi shay wannan littafin lauhul mahfuz shi Allah kaddara allo ne wanda babu abinda aka mance a ciki komai da komai da kasan yana cikin shi fa kullu ma jara wa ma yajri duk abinda ya faru da wanda zai zo ya faru a nan gaba wa kullu ka'inin ila yawmil qiyamati duk wani abin da zai wanzu har zuwa ranar alkiyama fa huwa maktubun inda Allah fi ummul kitab yana nan a rubuta a wajen Allah cikin wannan littafin wa yusamma kuma ana kiran shi da suna azzikir wato ambato wal imam ana kiran shi da limam wal kitab al mubin kuma ana kiran shi da littafi wanda yake mabayyani shi wannan littafin na kaddara kenan Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam mubin Allah ya ce kowane abu mun riga mun kididdige shi a cikin wani imamin mubin jagora wanda yake mabayyani ana nufin lauhul mahfuz kenan littafi wanda yake na kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-imam at-tirmidhi ya rawaito albani ya inganta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya fara halitta tunda ada Allah ne shi kadai babu halitta komai abu na farko da Allah ya fara halitta sai ce al-qalam shine al-qalam فقال ده الله يهلت الكلمي سي يتي مع القلم اكتب كروتا دعما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون شي الله ان ينسى وانا ابي يفارو با زوا بان زي يسسك ابن ده هنن شي كوكو نا كو تاي كي ابي كذا كسانتي سي ابن يا كسانتي كما ان muka gani a darasin da ya wuce na satin da ya gabata in alkiyama ta zo in Allah ya doki rayuwar kowa kowa ya mutu aka ce wa mala'ika mutuwa waye saura sai ya ce da ni da mala'ika jibril da mika'il muka yi saura sai Allah ya ce malaika mutuwa su ma a dauko ransu za ka kira malaika Jibril da Mika'il sai malaika mutuwa kade yi saura Allah ya tambaye shi wai saura sai ya ce saura ni kadai ya ubangiji to shi wani da kira ne sai Allah ya ce mishi mut ka mutu to shikenan sai ya mutu kaga yanzu babu kowa kenan ma'ana al'amarin Allah in yana so ya kana kawai ta yake kasance sai ya kasance haka Allah yake to anan Allah ya ce malqalami rubuta sai alqalami yayi tambaya yace ma aktu yace ya ubangiji me zan rubuta kaga na yayi daidai da abin da aka ce ma annabi ko ikra da malaika ya fara zo ma annabi da wahayi radda annabi fara ganin malaika a cikin kogon haira malaika yace ma annabi karanta annabi yace ni ban yi karatu ba sai ya shaki annabi ya shakori gashi ka san malaika da kari sai ce karanta annabi yace ni ban yi karatu sai karan matsi shi akan matsi wanda yake mishi da hoho sai ce karanta sai ce mi zan karanta sai ce mishi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wannan shine abin da ya fara sauko alqur'ani to nan ma da Allah yace ma alqalami yayi rubutu tambaya yayi ya ubangiji mi zan rubuta kala sai Allah yace mishi uktubul qadar ka rubuta qaddara to ma kana menene qaddar shine abin da yayi wa kana abin da aka riga aka yi shi wa ma huwa kain da kuma abin da zai zo ya kana a nan gaba ilal abad har abada menene abada abada shine abin da bashi da karshe go to duk abin da za a yi tun daga lokacin da Allah ya halitta abu na farko a cikin halittun shi shine alqalami wannan alqalamin ya rubuta shi har izuwa ran da za a busa kabo a je kiyama kai hatta da abubuwan da za a yi a ranar alkiyama da irin abubuwa kala da na bandariyan da na kayan haushin da na takaicin da na wanda suke marasa kyau masu muni marasa dadi masu muni duka wannan alqalamin ya riga ya rubuta mu yanzu nan da muke rayuwa menene muke kawai abin da aka rubuta a kaddara shine muke bi ɗaya bayan ɗaya muke cikawa kamar yadda Allah ya tsara abin shi kuma babu wanda isa ya safka daga cikin wannan abu wataƙila a cikin karatun da za mu yi a gaba tunda babin kaddara yana da sarƙaƙiya jama'a menene sarƙaƙiyar shi sarƙaƙiyar shi shine in mutum bai nitsu bai kwantar da hankali sai ya gani abin ya shige masa cikin juna anan an rubuta cewa kaddaran mutum zata same shi a duk inda yake sannan kuma ba za ta kuskure shi ba an rubuta maka kai a kaddararka mai arziki ne to ba abin da ya isa ya hana ka arziki a duniya an rubuta maka kaddararka kai talaka ne ba abin da ya isa ya hana ka talauci a duniya to wataƙila ne ce to tunda kaddara ce kuma kaddara dole ta same ka ina iya kwanci na a gida tunda an rubuta mini arziki ne a kaddara kawai in yi arziki ne kuwa kuɗi a namagara ina kwanci a gida Allah ga tamalan bayarwa in ka ce bayarwa ce to kenan kaddara ba haka bane a to ba haka lamarin yake ba ita kanta kaddare ta kasu taro wanda da insha Allah nan gaba wataƙila zuwa sati mai zuwa zamu yi wannan bayanin insha Allah ta'ala yanda in ta kaddara ta kasu da kuma me yake nufi da kaddara wanda take ta lauhi mahfuz da kuma kaddara wanda take iya sauyawa domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaddara ta za ta iya sauyawa to ba wannan kaddara ba ta cikin littafin lauhil mahfuz ita wannan ba ta sauyawa yanda Allah ya rubuta ya ce mal qalami ya rubuta wannan babu abin da yake sauyawa shi yasa yake cewa mayu baddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallami lil abid Allah ya ce maganar da muka yi ba ma sauyawa ana ne wannan abin da al qalami ya rubuta bayya ce zuwa amma irin kaddarar da aka rubuta maka wanda wani abu zai same ka na arziki ko kuma wani abuwa addu'a tana iya juya ka kamar yadda tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa adda tana iya suya wa mutum kaddara shine ake samu Allah ya rubuta maka misali a kaddararka wani mummuna abu zai faru da kai ko wani katon dutse ko ana wada za a jeho burgi ya wado ma akai an rubuta wani abu zai faru da kai yau to yanzu kai kuma ishe ka kwana dare kana adda Allah bani je ka musun yau kuma an rubuta kaddararka yau da ka kwana dare yin goma Allah kai ma za a yi wada za a jeho burgi kanka zai wado to yanzu Allah ya amshi adda akai sai Allah ya mushi addu'a ka karo ki Allah ya jikama sai shi kuma sai ya masanya maka da jikama sai sai sa birgin an jiyo shi sai wani abu zai kwabe shi sai ga mutun ya je ge yana cewa ni hana roki Allah ya jikama sai hanzu shiru nake shi shi kuma da ya san da cewa kadar shi akwai wannan birgin zai wado mai akai da watakila babu rayuwar shi ko kuma yana can an kashe mushi jikka 100 a likita ko sai Allah ya kauda mushi wani bala'i saboda wata addu'a dai Allah ya amsa amma sai aka juya mushi addu'a shi yasa malume suke cewa wajen yin addu'a mutun yayi takaddan kada ya ringa tunanin cewa in ya roki Allah Allah bai amsa mushi Allah zai iya amsa addu'arka sai ya sauya maka da mafi alkhairin abin da ka roke shi kamar yanda kuma zaka iya roƙon Allah Allah ya jinkirta maka amsar har zuwa wani lokaci wanda ya ga dama shi Allah kuma a lokacin nan ne zai amsa maka kenan wannan shine martaba ta biyu shine rubutu daga cikin martabobi guda hudu da mallan zai kawo mana wani inda imani da kaddara bayya cika dole hidi wani abuwa guda hudu abu na farko shine ilimin Allah Allah ya hidi ya san abubuwan da zasu faru abu na biyu kuma alkitaba sannan alƙalami ya rubuta anan zan mu tsaya insha Allah ta'ala za mu tashi gaba ta gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh